sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 9 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga wata. Amurka ta ce ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar. Sannan gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin daukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta dage zaben gwamnoni da ake shirin gudanarwa a Jibi Asabar zuwa ranar Asabar a sabon mako.
Muna ma cikin muna meeting din. Wallahi muka gani a wayoyinmu ana aika mana cewa wai an canza an daga ranar zabe zuwa 18. Tun kafin a yanke hukunci, mutane har sun fara buga cewa su fara hasashen cewa za a daga zaben nan zuwa 18. To kaga wadannan bane wanda ke neman su karu da ni a ƙasa.
To koya 'yan takarar zaben gwamnonin ne ke kallon wannan shawara ta INEC ta dage zaben zuwa sabon mako.
Fatanmu shi ne wannan tsaikon da aka samu da suka diban mu kansu sati daya, ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi saboda me, saboda a samu yin zaben nan.
To kamar kowace safiyar Laraba, yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi na wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa jiya Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. Zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga wannan wata na Maris. Wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa, har kuma a raba su don gudanar da zaɓe na gaba. A cewar Mr. Festus Okoye, mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta, zaben gwamnonin wani ɓangare ne na babban zaben Najeriya na wa'adin tsawon shekaru huɗu ga manyan muƙaman siyasa, ciki har da na shugaban ƙasa wanda aka gudanar da zabensa a watan jiya, wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya ci, wanda kuma ɗan adawa ke ƙalubalantar sakamakon. Gabanin zaben na gwamnoni, wata kotun ƙasar ta amince jiya Laraba hukumar zaben ta sake shirya na'urar zaben na Bibas, ɗaya daga cikin kayan fasaha da aka yi matuƙar amfani da su don a ga sahihancin zaben. Amurka ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar, abinda babbar jami'ar ɓangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba. Ta ƙara da cewa Russia za ma ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana yi. Ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa Russia na a ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji, kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja, ta kuma samo wani gawurtaccen wurin samo kayan yaƙi ba, zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu. A matsayin wani ɓangare na auna irin barazanar da Amurka ke fuskanta a faɗin duniya, Haines ta ce da alamar shugaban Russia Vladimir Putin ya daɗa fahimtar iyakacin abinda sojojinsa ke iya yi, don haka ya fi mai da hankali kan cimma wasu manufofin soji mafiya sauƙi zuwa yanzu. Ta ce watakila sojojin na Russia za su canza salo zuwa riƙewa da kuma kama wato wuraren da ke hannunsu yanzu, akasari a yankin gabashin Ukraine. Gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma hada kai da Amurka wajen dakile tura ma China irin waɗannan kayan aikin. A watan Oktoba, Amurka ta kakaba wasu jerin takunkuma don takaita tura abubuwan hada chip zuwa China. To amma idan ana son wannan hanin yayi tasiri, sai sauran masu samar da irin waɗannan kayan fasaha a ƙasashen Netherlands da Japan sun bayar da haɗin kai. Ƙasashen da abun ya shafa dai sun kwashe watanni suna tattaunawa kan batun. Ministan harkokin cikin gida na Netherlands, Leslie Shamalisha, shine ya sanar da wannan shawarar da aka yanke a wata wasiƙa ga Majalisar Dokoki. Yana mai cewa za a fara aiki da tsauraran matakan gabanin lokacin bazarar sama.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Hukumar zaben Najeriya INEC ta dage gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha zuwa ranar Asabar ta sama 18 ga wannan watan nan ta Maris. INEC ta ɗauki wannan mataki ne don samun damar saita na'urorin biba da ke kunshe da alƙaluman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ali Kaya ɗauke da rahoto akan haka.
Bayan taro da jam'iyyun siyasa da masu ruwa da tsaki na zaɓe, INEC ta ɗige zaben da ta shirya gudanarwa a Asabar ɗin nan mai zuwa da umarnin kotu na ba da dama ga PDP da Labour su duba na'urar don tattara bayanan ƙalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Kotun ɗaukaka ƙara ta ba wa INEC hurumin shirya zaɓen na jiha, amma da adana dukkan bayanan na shugaban ƙasa a babbar ma'adanar bayanai. Jami'a sashen labaru ta hukumar zaben Zainab Aminu ta ce za a adana duk bayanan da kowace jam'iyya za ta buƙata.
Hukumar zaɓe za ta tabbatar wa jam'iyyun siyasa cewa dukkan mahimman bayanai da ya shafi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da muka gudanar da yake kan wannan na'ura na BVAS yana nan a ajiye a rumbun ajiyar hukumar. Dukkan lokacin da wata jam'iyya na siyasa ko ɗan takara suke buƙatar wannan bayanai za su iya rubutawa a rubuce su buƙaci hukuma da ta tanadar musu waɗannan mahimman bayanai.
Director campaign ɗin Peter Obi na Labour Ibrahim Abdulkarim ya ce tuni sun fara aikin duba na'urar ta INEC da samun bayanai masu muhimmanci.
Muna son mu cimma cancellation na cewa a soke wannan zaɓen da aka yi, sannan a sake wani sabon zaɓe wanda zai yi daidai da kundi da tsari da guidelines ɗin ita INEC wanda ta kakara ma kanta, saboda a samar da gwamnati wanda 'yan Najeriya kowa zai ji daga cikin zuciyarsa cewa an yi zaɓe sahihi kuma wanda ya ci ya ce. Mu ba muna takara bane kan a ƙuri'u da aka ba shi don takarar APC kadai, muna ƙoƙari ne mu ga cewa an sauya yadda ake siyasar Najeriya, an sauya yadda ita INEC ɗin take kallon mutane idan sun tashi za su yi zaɓe, ya zama ana ma mutane zaɓe yadda tsarin mulkin Najeriya ya ce a mutane zaɓe.
Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawan na Lado da ya halarci taron na INEC ya ce tun ana taron ɗaukar matakin wasu suka fara tseguntawa na bayan fage halin da ake ciki.
Muna ma cikin muna mitin ɗin, wallahi muka gani a wayoyin mu ana aiko mana cewa wai an canza an daga ranar zaɓe zuwa 18 ga wata. Tun kafin a yanke hukunci mutane har sun fara buga cewa sun fara sashen cewa za a daga zaɓen nan zuwa 18 ga wata. To kaga wani abubuwa ne wanda yake neman su kawo rudani a ƙasa.
Ba ma maganar wata firgita cewa in an bar zaben nan wasu 'yan lele kafin abin da ake cewa 12 na rana a cikin takarar gwamnan nan sun faɗi ba wannan a ciki kwata-kwata wajen a cikin tattauna da kuka yi.
Ai ba magana mu abin da muka yi magana ya za a yi zaɓe ingantacce. Ba ruwanmu da waye zai ci waye zai faɗi. A dukkaninmu muna da 'yan takarkari, dukkaninmu jam'iyyun da Najeriya nan ba wanda bai da 'yan takarkari.
INEC ta ba wa 'yan takara damar ci gaba da kamfen har kusa da zaben a makon gobe bisa ka'idar doka. Wannan ba mamaki ya ba wasu 'yan takarar gwamna ƙarin damar ci gaba da kamfen, yayin da wasu da suka gama shiryawa tsaf za su riƙa cizon yatsa. Nasiru Adamu Ali Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da my Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
To baba, wata fashewar da ta auku jiya Laraba a gabashin ƙasar Siriya ta halaka mutane akalla uku bisa ga rahotanni. Wata ƙungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe ta ce watakila wani harin jirgi mara matuki wanda aka auna kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran ne ya haddasa fashewar. Babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai harin a yankin, kuma babu cikakkun rahotannin da aka yi kan wannan abin da ya faru. Wata kungiyar saka ido kan batutuwan yaki wadda ke Burtaniya, mai suna kungiyar saka ido kan haƙƙin bil'adama a Siriya, ta ce mutane hudu sun mutu bayan da wani hari ya rutsa da wani gini mai dauke da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran a lardin Deir ez-Zor, sannan kuma wasu mutane takwas sun ji raunuka. Wata kungiyar fafutuka a yankin mai suna Deir ez-Zor 24 ta bayyana cewa an yi amfani da ginin a matsayin wurin saukar dogarawan juyin juya halin Iran waɗanda muhimman abokan hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ne. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Somaliya jiya Laraba ta amince da wata sabuwar doka ta yaƙi da ta'addanci wadda aka kafa da zimmar samar da hurumin doka ga cibiyoyin gwamnati ta yadda za su daɗa iya yaƙa da kuma kawar da ta'addanci a Somaliya. Mambobin Majalisar Dokokin sun amince da ƙudurin ya zama doka da ƙuri'u 133 akasin uku, inda 7 kuma suka ƙaurace da safiyar jiya Laraba bayan an shafe makonni ana tafka muhawara kan wannan abin da shugaban sashin bayanan sirri na Somaliya Mahat Muhammad Salat ya kira muhimmiyar doka wadda za ta mai da hankali ko za ta mai da wato wannan ƙasa ta kuryar Afirka marar hadari. Wannan doka na da muhimmanci a yaƙi da ta'addanci da kuma sannan kuma ta zo ne a daidai lokacin da muke matukar buƙatar ta don sauke nauyin da ya rataya a wuyarmu a ƙasar na daƙile ayyukan ta'addanci da ma kawar da ta'addancin kwata-kwata, a cewar Salat.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna sun bayyana ra'ayinsu game da ɗage ranar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi daga ranar 11 ga wannan wata zuwa 18 ga watan Maris. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta zanta da wasu ta wayan tarho ga kuma rahoton da ta hada mana.
An takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar SDP, Sanata Abubakar Umar Dada ya ce daga ranar zaben bai zo musu da mamaki ba domin akwai wasu kalubale da ke kan hukumar zabe mai zaman kanta.
Wannan dagawa bata zama mana abin mamaki ba in an yi la'akari da takaddamomin da ke tsakanin hukumar zabe da kuma 'yan takarar da suka gabata na zaben da aka gama na shugaban ƙasa. Tuni an garzaya kotu saboda neman bahasin al'amarin. Wannan ya haddasa ba za su iya aiki da abubuwan zabe ba kamar bibas din har sai ta zama free for that, sai an gama binciken abin nan masu kai kara. To idan ku ya zan haka kin ga kara ba su gama ba har zuwa yanzu, saboda haka wannan ba abu mamaki ba ne. Amma dai fatanmu shi ne wannan tsaikon da aka samu da suka ɗiban mu kansu sati ɗaya, ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi. Saboda me? Saboda a samu yin zaben nan, saboda a 'yan takarkarin gwamnoni da ke cikin Najeriya a fadin kasan watan su gama wannan aiki su huta, saboda zabe nisa da ka daga shi to ka tako na waɗannan wanda ke tsammanin wanda ya shirin zaben, saboda shirye-shiryen wasu lokaci suke bi, in ka daga lokaci sai mutum ya sake su ko sai ya samu wani kunci ko takura ko sakamako wanda bai tsammani ba akan dalilin dagawar da aka yi. To amma tunda abu ya zama haka, sai mun fatan Allah ya sa shi ne alheri, Allah kuma ya sa za su iya gama wannan abubuwa cikin lokaci, a yi zabe ga time din da lokacin da suka yanka ma kansu da kansu. Allah ya samu lafiya.
Shi kuwa ɗan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a jihar Bauchi, Sanata Halliru Jika, yana mai cewa shi wannan sauya ranar zaɓe da INEC ta yi bai ɗaga masa hankali ba.
Ai duk wanda ya sani ni ba sabon yankan rake bane. Wannan shine kujera na hudu zababbiya da nake hawa. Ko wannan ya nuna ka alaka na da al'umma na, alaka na da mutane na da kuma ubangiji na. To na tabbata shi ke kuma zai yi bin kamar yanda wayancan ma da yamin ban yi shauki ban yi tunani ban yi tararrajewa ne mun cikin kwanciyar hankali ma haka zai sake mu wannan da goyon bayan al'umma na jihar Bauchi baki daya. Ko gezo ba ma yi in Allah ya yarda ranar Asabar jihar Bauchi NPP ne alamun kundo da kayan marmari jiha ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da dar Allah.
Hukumar zaɓe ta nemi sake fasalin tsarin tantance na'urar masu kaɗa ƙuri'a ta BVAS kamar yadda kotun ɗaukaka ƙara ta amince a jiya Laraba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu 'yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa 'yan uwansu da jam'iyyarsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya. Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma dan siyasa Sa'idu Gombe. Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim.
In mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun, na fito ban samu ba, na sake fitowa ban samu ba, to ki ci gaba da yi har sai radda Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu. To kaga kenan idan ana so a samu wannan dama na mata, ba wai tauye matan ne ake ba, a'a su ne matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema. Idan har mata sun yadda cewa za su nema, to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi. Yanzu misali ai tayi ta gwagwarmaya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane. Wannan renan ta ce mutane ai alheri ta shuka. Alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da yafi abin da yanzu take yi da damarta. Saboda daman gwamnati zai zo hannunta, duk irin kudaden da za ka bayar dan a taimaki al'umma a jiharta za ta yi amfani da su wajen ta ga ta gina al'ummarta, ta gina al'ummarta. Wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi misali, da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa, kamar ci cewa ka ci ko kar ka ci, wannan daga Allah ne. Amma shin ka fito ka nuna kana so, ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba. Amma in ka fito kai gwagwarmayar, wata rana zaka samu.
Naga ƴan uwa mata suna cewa basu aminta da wannan batu naka ba.
Kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana karkashin namiji fi sabilillahi, duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun ba ta izini. In tana karkashin miji, Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa, sai toyaye wannan daman da aka bata. Kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan, amma sai ce shi bai yadda ba. A bari in gama, ai sai ka bari in sauka. Fi sabilillahi, sai in matar aure ce sai mijinta ya amince. In bai amince ba, duk gogewanta duk sonta wallahi ba yanda za su yi takura. Wadda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi, sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai. Ko ubanta bai da rai kawunta, ko ta kai kara wajen malaminta take Islamiya, kai duk dai maza ne. Kuma in aka je wa za a ba laifi ita. To fi sabilillahi akasarin mata sun fada a karkashin wannan inuwar. To sauran da ba su fada a wannan inuwar ba, su kuma wasunsu mata suna da duk abin da ake bukata, amma problem din shine rashin karfin zuciyan da za kwazan. Saboda me? Tun suna kanana an riga an killace shi an kashe shi, tana karama ya mace
iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce kai matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dauko wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan Daudu ne sai a hana shi kuma in kin tafi inda musuluncin ya fito Makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yake kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basiran ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kuɗi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu annan yankin in particular arewa namiji zancan kitchen da harkar gida kai ko renon yaya ma baya ciki an barwa mace ko duk wani dan namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mahaifinsa yana ina ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai ayyansa suke ciki a daidai ku ne akasari an barwa mace to in miji ya mutu ya bar mace ɗayanta ma gudun su ake a ce yar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi
to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta faɗa kamar yadda nation faɗa da ita ma abinda ta faɗa a farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abinda ya shafi yankin na arewa ko girki namiji yayi yafi na mace ɗanɗano kuma ko kuma shi yasa in kake gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu koko namiji saboda idan namiji ya shirya miki girki fa ɗanɗanon daban ne idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin yafi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abin da nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gwagwarmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za ta wuce barin sauka ita ba Allah nan da ta yi takarar shugaban kasa a shekarunta ya kai duk irin gwagwarmayar da za ta yi da ita excellency ta Niger duk gwagwarmayar da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na iyayensu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da daman da za ta iya fita ta yi gwagwarmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaba wa kanta rayuwa kila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayinki na bazaura kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka zaki iya zaba wa kanki abin da ke ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa kokarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu ita mace yanzu ta fito ta ce za ta yi takar tana da gidan mijinta tana renon iyayenta renon iyayen za ta ji da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abinda nake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsayawa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayan gida ko wani abu da gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abinda muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to ba ki kai matakin da za ki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da za ki iya gwadawa to za ki iya fitowa takarar ko wanda zai ce
na ga misu za ka kora inda ya kora kuma to bari mu baki dama ni kin ga yanzu duk abinda nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi yayi mata tarbiya tana ai shekara 9 aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye ƴaƴan su mata tun suna kanana to ai to kaga ai kuwa ba kwai yanzu
a'a abun nufi ne abun nufi yanzu ke ba kwai ke karanfa miki guya ba
yawancin maza yi yawancin ba kwai za a yi tasiri
koda an yi din idan matan ba su yadda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku ƴanci
ke rike da ƴaƴa suna kanana ba a hankali ba suke
to akan shugabanci muke magana
kina ji yaro na karami kake sa shi akan hanya a holding din shi a gyara shi ai ya zama mutum
ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmayar ba ta karbi sakon ba to irin wannan
suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko
a'a ita ta dai ta tashi da gwagwarmayar ta
to ɗaya cikin ni wayin da suka bani support suka ce min dukkan youth din da nake ta mentorship su suke ta pushing
ne
a dan da ya kamata ki sai form da family friends wa dey ban su irin wannan daban ne
kuma namiji
ne namiji
ba yawa ai wannan abubuwa ne abin da na kalla
matan ne
mai gida na
wasu gwagwarmaya da yawa shine gaskiyar magana yanzu zaki iya fadin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jami'an yawan matan da suka fito takara a duka jami'an manyan jami'u
2019 sun fito sosai da yawa amma an zabe su ai ba zabe su ba
yanzu a 2020 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jami'u da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC
because ni yanzu ba zan shiga APC party structure din na shiga APC ba za su taba bani daman
fita idan ka ba woman leader
Sai Sa'idu Gombe da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar. Sai Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne.
Kuma dalla, kafin mu ci gaba da wannan sakon.
Gaskiya ce amana mu don gashi yanzu a gama canja kudin nan komin da mu biya za cire mana kudi a banki in mu transfer za cire mu je POS za cire duka dan kankana nan kudin da muna samu an karba mana duka a banki kuma yanzu kuma ku dawo saboda Allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tausayin tallaka garin nan ku ji tausayin mu
daya cikin ƴaƴan committee wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba tsarin sauyin kudin Hafiz Kawu ya bada shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin Najeriya zai dauka da zai kawo wa mutane sauki a yanzu
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suke yi ga shugaban kasa da ya aje aikin sa saboda gaza biye umurnin kotu na kan batun sabon kudi da tsohon kudin Najeriya yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaba da labarai amma a takaice
to a takaicen baba Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi a wannan kasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa je Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su Amurka ta ce ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan kasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba ta kara da cewa Russia za ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashi shekara guda tana kaiwa ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa Russia na ta bakin ta fama da yawan mace-macen sojoji kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samu wani gawurtaccen wurin samu kayan yaki ba zai dada zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin daukar karin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa kasashen waje saboda kare tsaron kasa da kuma hada kai da Amurka wajen dakile tura ma China fasahar na'urar chip
to duka iya abinda zamu iya kawo muku kenan har sai idan Allah ya kai mu ashirinmu na hantsi wato wanda ya daidai da karfe 8 agogon Najeriya Niger Cameroon da Chadi da ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya kuma bada umurni Daddy Balawe da kuma injiniyan mu na wannan safiya Mr. Carl Baba Yako Makerine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya. Wassalam.